This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masauri assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri inda za ku ji cewa masana sun fara tsokaci kan takaddamar da ta kaure tsakanin dakarun Najeriya da Chadi game da harin da aka kai akan wasu sansanonin kungiyar Boko Haram, wanda sojojin Najeriya suka ce ba a kasarsu aka kai harin ba.
Rashin tana da gaskiya da kuma boye gaskiya, wannan kusan shine ainihin shikashikan da suke tattare da yadda suke gudanar da ayyukansu.
To za ku ji ko suwa yake nufi. A ci gaba da gabatar muku da rahotanni na musamman game da azumin watan Ramadana. Yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda Malam Sheikh Abu Saleh zai mana bayani game da azumin na watan Ramadana. Yau kuma rana ce da kofa ke buɗe, inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Za kuma ku iya kiran mu ne akan wannan lambar, wato 2022-2655. Amma ga labaran duniya da farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama zai yi tattaki zuwa kasar Habasha a wata mai zuwa, inda zai zamanto shugaban Amurka na farko da ke kan mulki da ya taɓa ziyartar wannan ƙasa da ke a nahiyar Afirka. Fadar White House ta ce wannan tafiya da shugaban zai yi zuwa Addis Ababa, babban birnin Habasha, ya biyo bayan sanarwar da aka yi na tafiyar shugaban zuwa ƙasar Kenya. Yayin da yake Habasha, shugaba Obama zai gana da manyan jami'an gwamnati, zai kuma yi wata ganawa ta daban da shugaban kungiyar tarayyar Afirka. Ziyarar Obama zuwa kasar mahaifinsa, wato Kenya, za ta zamanto ziyararsa ta farko kenan tun da ya zama shugaban kasa. Ana sa ran shugaban zai halarci taron kolin harkokin kasuwanci na duniya na wannan shekarar, taron da zai haɗa kan 'yan kasuwa da masu zuba hannun jari da jami'an gwamnati da sauran kungiyoyi domin haɓaka harkar rayuwa a doron kasa. A wani bayani da sakataren watsa labarai na Fadar White House ya fitar, Josh Arnes ya ce muhimmancin wannan tafiyar su ne domin haɓaka tattalin arziki da ɗaukaka demokaradiyya da inganta lamarin tsaro a Afirka.
Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Amurka ta ce yawan hare-haren ta'addanci da ake kaiwa a duniya baki ɗaya ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 a shekarar 2014, tare da ƙaruwar mutanen da suka mutu da kashi 81 cikin 100, duk a dalilin ƙaruwar ayyukan ta'addanci a ƙasar Iraki da Afghanistan da Najeriya. A yau Juma'a, ma'aikatar ta fitar da rahoton nata na shekara-shekara, wanda ke cewa a shekarar ta 2014 an kai hare-haren ta'addanci kimanin 13,463 a duniya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 32,700 da kuma raunata sama da mutane 34,700. Rahoton dai ya ce ƙasar Iraki na da yawan mutanen da suka mutu da ma waɗanda aka sace, kuma ƙungiyar IS ce ke da alhakin hakan. A Najeriya kusan mutane 1,300 aka sace ko waɗanda aka yi garkuwa da su a hare-haren ta'addanci da aka kai a shekarar ta 2014, idan aka kwatanta su da mutane 100 a shekarar ta 2013. Rahoton dai ya ɗaura alhakin hakan akan ƙungiyar Boko Haram, ciki kuwa har da laifin sace 'yan makaranta 'yan mata daga makarantarsu ta garin Chibok.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. Jami'an soja a Pakistan sun ce an kashe akalla 'yan bindiga 20 yau Juma'a a wani hari da aka kai musu ta sama, inda suke ɓoye can arewa maso yammacin iyakar ƙasar. A cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa da suka fitar da ta ce jiragen yakin ƙasar sun auna wasu wurare masu nisa a yankin Kaiba mai ƙabilu da ke kusa da iyakar Afghanistan. Sanarwar ta ƙara da cewa kimanin 'yan bindiga 18 ne suka raunata a garin na Kaiba. Da garin na Kaiba da ya zama hanya ɗaya daga cikin hanyoyin biyun da ake amfani da su wajen shiga da fice tsakanin Pakistan da Afghanistan. Ba a daɗe ba, sojojin Pakistan suka kori 'yan ƙungiyar Taliban na Pakistan daga yankunansu. Jami'ai ma sun tabbatar da kurar 'yan bindigar daga yankunan.
Da ƙarshe yau Juma'a, Dylan Roof, matashin nan da ake zargi da kai hari kan wata majami'a a jihar South Carolina ta Amurka, ya gurfana a gaban kotu. yan uwan mutanen da aka kashe a harin sun gafa wato sun gafarta masa kuma sun bukace shi da yayin nadama. A lokacin da aka nuna Rolf cikin hoton bidiyo a yammacin yau Juma'a a wani daki inda aka yake wato aka ga jami'an tsaro dake da bindiga suna zage da shi, Rolf ya zubar da kwalla a lokacin da yan uwan mutanen da suka mutu ke magana. Alkali da ya ce ana iya bailin sa da dala miliyan 1. Ana kuma tuhumar Rolf da laifin kisan kai har ta wato kashi 9. Ana kuma tuhumar sa da laifin mallakar makamin da yayi amfani da shi lokacin da ya kai harin. Jami'an tarayya na ci gaba da binciken kisan gillar da ke nunin wata kila ya aikata shi ne saboda nuna kiyayya. To labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da rundunar sojin Najeriya ta fitar da wata sanarwa wacce ta musanta harin da dakarun Chadi suka ce sun kai Najeriya akan wasu sansanonin ƴan Boko Haram. Wasu na ganin siyasa ka iya haifar da matsala a kokarin da ake yi wato da kasashen ke yi na shawo kan wannan matsala bayan da aka samu waɗannan bayanai masu karo da juna. To kuya masu sharhi kan al'amuran siyasa ke kallon wannan matsala, Malam Tukur Abdulkadir malami ne a Jami'ar Kaduna Najeriya.
Wato bani tsammanin akwai siyasa da za ta iya hana wanzuwar samun nasara a kokarin da waɗannan gwamnatoci suke yi, domin kuwa tunda dai abin manuniya shine shugaban kasa namu na nan Muhammadu Buhari ya je kuma an samu fahimta, kuma yanzu haka shi ainihin babban kwamandan rundunar da aka kafa domin tunkara waɗannan matsaloli an yi bayanai da yawa sun nuna yana Chadin ma yana yin jamena. To saboda haka bani tsammanin akwai matsala a ciki. Abinda da yake faruwa kila yanayin da hukumomin tsaron ƙasar nan suka saba shekara da shekaru tun da aka fara tunkaran matsalar ake fuskantar matsalar tsaro a arewa maso gabas, rashin bayanan da gaskiya da kuma ɓoye gaskiya, wannan kusan shi ne ainihin shika-shikan da suke tattare da yanda suke gudanar da ayyukansu. Kuma wannan manuniya ce ga buƙatuwar da ake yi na hanzarta kawo mana jami'an tsaro masu kishi wanda suke masu gaskiya ba tare da la'akari da inda suka fito ba ko ƙabilarsu ko addinansu ba, matuƙar dai za su ba da gudunmawa ma ƙasa, za su yi wa ƙasa hidima, ba za su tsaya su yi amfani da damar da suke da ita wajen cutar da mutane, wajen keta haddin ɗan adam.
Wato kamar kana nufin akwai ƙanshin gaskiya kenan a bayanin da ita Chadi ta yi na cewa ta kai hare-haren a yankin Najeriya?
Ni na ta amincewa da maganar da bangaren Chadi suka yi na cewa sun kai harin fiye da maganar sojojin Najeriya.
Wasu na ganin kamar akwai rashin fahimtar juna tsakanin dakarun bangarorin biyu. Me zaka ce game da hakan?
Idan har haka ya faru ya nuna to akwai matsala kenan a bangaren shugabannin rundunonin. Bayan shugabannin bangaren siyasa ko shugabannin waɗannan ƙasashe sun nuna shirinsu na tabbatar da cewa an tunkari waɗannan matsaloli, to su kuma kusan waɗannan sun yi gabas ne waɗannan sun yi yamma. To kuma kaga wannan ya nuna cewa samun nasara zai wala idan ya zamanto cewa har yau har gobe irin tsari da fahimtar da ya kamata a ce an samu ta harkar tsaro, ta harkar sadarwa, ta harkar siyasa da sauransu ya gagara. Wannan wani al'amari ne da yake buƙatar sa ido a kai da kuma tabbatar da cewa wannan al'amari bai duk abin da zai yi ma haɗin kai tsakanin ƙasashe wajen tunkaran matsalolin tsaro, ko da ba matsalar tunda ƙasar nan ba tana fuskantar matsalar kawai tsaro da ke faruwa a arewa maso gabas, akwai matsalolin tsaro ta ko'ina wanda ba su da kuma ma nasaba da irin abubuwan da ke faruwa a can. Amma matukar aka ce a tsari na haɗaka na wannan duniya, musamman yanda duniyar gaba ɗaya take a dunƙule a yanzu, to ana buƙatar dole a rika samun fahimta tsakanin shugabannin soja da kuma ainihin shugabannin bangaren siyasa, wanda kuma dole ne na san Allah yadda da irin bisa shugabanci kyakkyawan shugabanci da ake da shi yanzu, dole shugabannin ƙasar za su tunkari waɗannan matsaloli da nufin kawo ƙarshen su da kuma tabbatar da samun fahimta da ainihin tafiya tare wajen tunkarar dukkan wasu matsaloli da suke barazana wa wannan ƙasa da kuma sauran ƙasashe makwabta.
Wai ka dake dun mutuwa mai bangawa da sai soja, kwai dake dun mutuwa mai bangawa da sai soja.
Malam Tukur Abdulkadir kuka saurara malami kenan a Jami'ar Kaduna Najeriya. To a ci gaba da gabatar muku da rahotanni na musamman game da azumin watan Ramadana. Yau za mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wakilinmu Shaibu Mani da ke maraɗi ya tattauna da Sheikh Abu Saleh kan ladubban azumi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ba shakka ana son mai azumi ya kasance mai ladabi bisa wannan katuwar ibada babbar ibada a da yake na farko kame bakin shi in bai kame bakin shi za ya kasance yayi ne da yunwa da kirwa ba ladar kirki ko kuma ladar ta kare ga baki dai ta lalace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce wanda bai bar ƙarya ba da shaida wadda ba ta gaskiya ba Allah ba ya buƙatar barin abincin shi ko kuma barin abin da yake sha kenan ya yi kokari ya kame bakin shi saboda kai ya bata wannan ibada ana so kuma ya kasance mutum mai kula da gajiyu bayan Allah waɗanda ba su da abin da za su buɗe baki ka taimaka musu kenan wata ne na jinƙai ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi wannan kafa ya yi kokari ya taimaka ma duk wanda yake a cikin ofishi ne a gida ne unguwa ne duk inda kake da kai ba shakka za a samu wanda kafi shi hali to ka taimaka mishi da ya kasance ya samu abin zabuɗa bakin sa ana so kuma kai tsari wani program na ibada naka kebantacce karatun qur'ani ne zikiri ne wanda ya kasance kana yin shi bayan salloli tarawih da ake yi da kuma wato waɗansu ayyukar za ka yi na ibada kenan kamar kanka tsari na rayuwa kyaukyawar rayuwa nami na ibada a cikin wannan wata wanda yake na zaman huloti ga musulmi in ya wuce ba shakka ba kowa za ya samu ya ga ai gobe ba kenan in aka ci wannan kasuwa baka samu kacci ba ka yi asara da kuma yawan istighfari yawan istighfari Allah kare mu zunuban mu Allah ka yahi mana ka yahi mu kuma waɗanda suka rige mu garin gaskiya da uwayen mu da sauran duka musulmi kana musu kyaukyawan ibada da kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ƙasashen musulmi cikin halin da muke na yanzu na dardardar ba sai an yi banyadi ba ƙasashen da ke kewaye da mu a Niger kin muna cikin hali nami na dardardar Allah subhanahu wataala ya kawo kwanciyar hankali da wadata a cikin wannan ƙasashe
madalla a gaida Shu'aibu Mani da Sheikh Abu Sali a rahoton da shi Shu'aibun ya hada mana bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu huda layukan mu
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555
to madalla kira mana farko daga bunnan ibadan ne wane ne a kan layi Amin wa alaikum salam.
Ina na Manu ga dan titi kara a kiyari.
To Malam Manu muna jin ka.
Din da bayani na ina biyo godiya ta ga din dakin gari gwamnatin Birnin Kebbi. Saboda ke kare ne na zo gida kai ki tare ku daba wadamu makera na ga ayyuka irin wanda ne mun alheri. Yayi mun titi ya ja titi ya kai har kauyukan mu. Ko ina an sa wuta ya jajjara muna Allah ya saka mai da alheri Allah ya taimake
to madalla mun gode malam Manu yanzu bari mu je jihar Katsina wane ne akan layi
Aminu Rezu ne daga jihar Katsina
to malam Aliyu muna jinka
yayi ina
to ina ga mun rasa Aliyu na jihar Katsina bari mu je Nasarawa wani ne akan layi wani a wato malam Musa zaka dan daga mure ka dan saboda da kyar nake jin ka daga nan
okay
eh ina jin ka to ina ga dai kaman layin malam Musa da kira mu daga jihar Nasarawa ba shi da kyau sosai bari mu je ga kiran mu na gaba wane ne akan layi to ina ga dai babu kowa akan layi yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya kuma kofa bude take inda za ku tattauna akan batutuwa da dama ga kira daga Niger wane ne akan layi
a Niger ba Niger ba
to wane ne daga ina ne
daga Taraba daga Taraba
yau wato daga Taraba kaman akuwa wane ne yake magana daga jihar Taraba
Alhaji Abubakar
to Alhaji Abubakar muna jin ka
amma wallahi na dace ina zai saurare ku sai dai Allah ya sada kama ku
na'am
Allah
ina ga zaka sake kiran mu wanda ke kira daga wato Taraba ina ga kai ma kaman layin ka bashi da kyau ga wani kira daga Kaduna wane ne akan layi
sunana Idris Ashir na Sarawun Kuda
to malam Idris muna jinka to kaman dai mun rasa shi ma Idris din ga dukkan alamu ko ta kila yau layin bashi da kyau to kamar da nake bayani dai yau rana ce da kofa ke bude da muku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za ki kira ita ce 2022056555 ga kira daga Kaduna wane ne akan layi
to sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to malam Ibrahim muna jinka
to ni ra'ayina a yau shine gaskiya mun gode mu Allah da ya nuna mana wannan wata na Ramadan kuma muna kira ga malamai su ci gaba da wa'azi wanda zai kawo haɗin kai ga ƙasa da kuma addu'o'i wanda zai kawo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu kuma masu hali su yi ƙoƙarin taimaka ma waɗanda ba su da hali na wajen ciyar da su ɓangaren sahur ɗin su buɗe baki da kuma dukkanin wani nau'in abubuwan da za a ba su ya faranta musu rai fatanmu dai Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya sa mu kammala wannan azumi lafiya kamar yadda muka fara shi lafiya nagode
to malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna Kaduna wane ne akan layi
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam
to sunana Usman Mukhtar dan Niger wanda yake kasuwan bacci Kaduna
to malam Usman muna maka barka da shiga wannan layi
to alhamdulillah na farko ina so in yi kajaje na da ta'adiya ta zuwa ga al'umma kasa ta Niger dangane da wannan hari da an boko haram suna kai su haka shi jama'a da yawa amma da kasar Chad kuma a ƙarshe ana neman haɗin kai a wannan lokaci a jami'an tsaro na Najeriya da Niger da kamar da Chad a ce an kai hari wasu sun ce a ce wasu sojojin wata ƙasa sun kai hari wasu ƙarfe ba su ce wannan ba haka bane to a gaskiya ina ganin akwai matsala ya kamata a ce a wannan lokaci an samu haɗin kai yanda za a ci haɗa al'umma daidai a samu haɗin kai
Malam mun gode Malam Usman bari mu tsallaka zuwa jihar Nasarawa wane ne akan layi
Alhaji Isiaka ne daga jihar Nasarawa lafiya.
Alhaji Isiaka za ka dan mana wani taimako ka dan rage rediyon da take kusa da kai ko kuma ka kashe ta baki ɗaya ma saboda mu ji ka da kyau.
To na rige.
Yawwa to muna jin ka yanzu.
Eh abinda nake roƙon shugaban ƙasa ga Muhammadu Buhari ya muna shine wanda suka yi kisan alhaki muna roƙon shi yayi gaggawan asafuwa suka yi. Kisan alhaki
ira kisan alaju aina kenan
ai alashia jiya Nasarawa
to da fatan wadanda ke da alakin wannan kira da kai Alhaji Isaku za su dauki mataki akai yanzu ga kira daga Gombe
Assalamu alaikum
Aminu alaikum salam
Assalamu alaikum
wa alaikum salam muna jinka
da Gombe ne abba ne dan gudun hijira ran kare dai
to mallan abba muna jinka
wato mu damon mu shine ranka dade wannan sojojin da a Najeriya cewa wasu bosan harin da aka kawo ba a Najeriya aka kawo ba gaskiya har yanzu tana kasala dabo
eh me yasa ka faɗa haka Mal Abba
abin da ya kallace maka haka sojojin Najeriya sojojin Chadi suna zuwa su yaki su kashe ɗan Boko Haram, amma na Najeriya sun ba ta yaki sai
baka ganin su ma suna da gaskiya da suka ce lallai wannan hari ba a Najeriya ya kawo ba, a wata ƙasa ce daban.
Ranka dade tunda aka maida helicopter tunda aka maida helicopter jami'an har yanzu ka taba ji an ce ga sojoji sun je sun kai hari wani guri kuma sun tare suka shigo ba.
To madalla mun gode mallam Abba ga wani kira daga Niger, wane ne akan layi? To ina ga wanda ya kira mu daga Niger, layin shi ya tsinke, da fatan zai sake kiran mu. Kamar dai da muka faɗa da farko, yau rana ce da kofa take bude. Ga kira daga Taraba, wane ne akan layi?
Babu malami ne akan layi.
To a malamin muna maka barka da shigowa wannan fili.
Ina godewa Allah subhanahu wataala da ya sa mu nake samun ku, wani shekaran jiya na same ku, yau na same.
To kuma muna matukar farin ciki da muke samun tattauna da kai. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine ga mun samu aya guda biyu, ga aya daga Adamawa da aya daga Kaduna. Ya kamata cewa tunda zabe aka yi na yau na yanzu an ce canji, kuma Allah ya kawo mana canji. Wanda ya zo da niyan sata a Najeriya ya nanna ta koma tsansa, ko ya koma gida ko ya shiru.
To malami mun gode kwarai, har yanzu dai muna jihar ta Taraba, ga wani ya kira, wane ne akan layi? To ina ga shi ma mun rasa wannan da ya kira na biyu kenan daga jihar ta Taraba. Yau dai rana ce da kofa ke buɗe, kamar yadda muke ta bayyanawa a farkon shirin da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwa da ke cimgutuwa ƙwarya wala Allah a fannin siyasa ko zamantakewa ko harkokin kasuwanci da dai sauransu. Sannan daga cikin irin batutuwan da suka faru a baya, bayan nan wato akwai hare-hare da aka kai ƙasashen Najeriya da Chadi da Kamaru. Ga wani kira daga Nasarawa, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Mallan na wannan mori tip commander operative din ja ba har kuma tare da Najeriya magana da Sarawa.
To mallan lawan muna jinka.
Ya ayyuka.
Mun gode Allah.
Don Allah na so ya kira da shugabannin mu ne na Najeriya, musamman ma shi shugaban kasa, don Allah. Idan sojojin su ba za su iya ba, don Allah, akwai mobile suna jira su, in ba su iya ba kuma suna bukatar a tura su zuwa wuraren. Da mu abu yake fiye da cinyewa tun yau, shi ana ce soja za su yi shuru har zuwa yanzu ba wani kanta. In ba su abin nan ba, mobile suna son haɗa kai a tura su zuwa yaƙi.
To mallan lawa, da fatan waɗanda ke da alhakin wato su duba wannan lamari suna jinka. Yanzu ga kira daga Adamawa, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Mallan Salman Adini daga Adamawa.
Wa alaikum salam. To muna jinka.
Ni ku ina son ne ka ko kina ne dan da mutan Amurka ku sanar da shugaban kasa. Muna gudun hijira kuma inda muke hadu da su san kan su ba. Mutane wanda sun kuma gida, amma ko da yi kuma ɗan Boko Haram sun kashe wani mutane kusan.
To madalla mun gode ga wannan da ya kira daga Adamawa, wanda fatan Allah zai yi muku halin da kuke ciki. Ga kira daga Kwara, wane ne a kan layi?
Yene Mallam Isa.
Mallam Isa muna jinka.
Daga Kwara State.
Muna jinka Mallam Isa.
Don Allah ina so ku kai mana sako da General Buhari.
Mallam Isa
mutumin nane Aminu nane, amma tun lokacin da ya shiga ba mu samu mu yi magana da shi ba.
Mallam Isa mun gode kwarai da gaske, kuma ina ga daga kanka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Muna godiya baki ɗaya ga waɗanda suka kira mu suka bayyana ra'ayoyinsu.
Yanzu kuma sai sharhin mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan daraktan hukumar kula da kifaye da namun daji Dan Ashi ya sanar da wata doka ta ƙarshe wadda ta hada da gwaggon biri na gida da na daji waɗanda suke fuskantar barazanar karewa daga doron ƙasa ko ESA a turanci. Dokar ta canza matsayin barazanar da biran gida ke fuskanta domin daidaita su da waɗanda ke cikin daji, da kuma cire su daga ƙarƙashin dokar da ta hada da sauran namun daji irin su dangin birai, wadda ta halatta yin wasu abubuwa da su a ƙarƙashin dokar ESA. Barazanar da gwaggon biri ke fuskanta ta hada da rasa muhallinsu, farautarsu da ake yi, da kuma cututtuka sun tsananta da kuma fadada tunda aka lissafa su cikin namun dajin da adadin yawan su ke raguwa a shekarar 1990. Karuwar yawan dan adam ta haifar da wannan barazana da karuwar wuraren zaman jama'a da kuma matsin lambar dan adam akan albarkun ƙasa domin cimma buƙatar yawan jama'a da ke karuwa. Hukumar yace ta haramta sa dabbobin da aka kama ake ajiyar su a gida cikin wani matsayin da zai bambanta su da na daji. Ana samun gogonburi a warwatse a kasashen Afirka 22 da ire-iren su. Saran daji da lalata irin muhallan da suke zama, ƙara yawan farauta da kuma kama su da ake yi domin wasa ko sayarwa da kuma barkewar cuta na daƙile ƙaruwar su a daji. Hukumar kula da kifaye da namun daji ta samar da kuɗi dala Amurka miliyan 4 na tallafin ƙoƙarin kare gogonburi da kuma ƙarin tallafin kuɗin dala Amurka miliyan 11,500. Wannan tallafin ya goyi bayan wasu ayyuka a ƙasashe 19. Hukumar za ta yi aiki ƙud da ƙud da hukumar binciken halittu ta Biomedical Research wadda za ta yi amfani da gwaggwanguri a wajen binciken. An fitar da dokar a ranar 16 ga watan Yunin shekarar 2015 a ƙasidar tarayya kuma dokar za ta fara aiki bayan kwana 90 da fitar da ita a ranar 14 ga watan Satumbar shekarar 2014. Idan ana nuna tausayi ga gwaggwanburin da aka kama, hakan zai bada kariya ga sauran biran da ke cikin daji, kuma hakan zai rage hada-hadar sayar da su da ake yi kamar yadda yake ƙarƙashin dokar. A cewar daraktan hukumar kula da kifaye da namun daji, Ashi, wannan matsaya da aka ɗauka ta tunkari wannan barazana da gwaggwanburai ke fuskanta wacce ke tafe da wata doka. Bayan haka, za mu ci gaba da aiki tare da masu kula da gandun daji domin tabbatar da ci gaban rayuwar gwaggwanburi a cikin daji. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla yanzu kuma ga Sarfilu da takaitattun labaran duniya.
To shugaban Amurka Barack Obama zai tattaki zuwa kasar Habasha a wata mai zuwa, inda zai zamanto shugaban Amurka na farko da ke kan mulki da ya taɓa ziyartar wannan ƙasar da ke nahiyar Afirka. Fadar White House ta ce wannan tafiya da shugaban zai yi zuwa Addis Ababa babban birnin Habasha ya biyo bayan sanarwar da aka yi na tafiyar shugaban zuwa ƙasar Kenya. Yayin da yake Habasha, shugaban Obama zai gana da manyan jami'an gwamnati, zai kuma yi wata ganawa ta daban da shugabannin ƙungiyar tarayya Afirka. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Amurka ta ce yawan hare-hare da ta'addanci da ake kaiwa duniya baki ɗaya ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 a shekara ta 2014, tare da ƙaruwar mutanen da suka mutu da kashi 81 cikin 100, duk a dalilin ƙaruwar ayyukan ta'addanci a ƙasar Iraki, Afghanistan da Najeriya. A yau Juma'a, ma'aikatar ta fitar da rahotonta na shekara-shekara wanda ke cewa a shekara ta 2014 an kai har-haren ta'addanci kimanin 13,463 a duniya, waɗanda ya sanadiyyar mutuwa sama da mutane 32,000 da kuma raunata sama da mutane 34,000. Jami'an soja a Pakistan sun ce an kashe aƙalla 'yan bindiga 20 a yau Juma'a a wani hari da aka kai musu ta sama, inda suke ɓoye a arewa maso yammacin iyakar ƙasar.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobin Allah ya kama za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da kuma injiniyanmu Mr. Suleiman Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.